Jama'a assalamu alaikum. Yau ma wannan fili na ciki da gaskiya zai waiwaya baya ne kawo muku ƙarin bayani game da halin da ake ciki kan batun tsohon alkali Aminu Kagara wanda ya tura ƴan banga suka kwashe dabbobin wasu Fulani yayin gwanjonsu akan wai zai biya kuɗin tare da yanke ma wani ɗan uwansu. Wani komiti da babbar jojin jihar Neja ta kafa ya samu tsohon alkali Aminu Kagara da laifin wuce makaɗi da rawa har ta kai ga aka kore shi daga alkalanci. To amma a bayan da aka kore shi, gwamnatin jihar Neja bata yi komai kan waɗannan mutanen ba, bata biya su kadarorinsu da tsohon alkali Aminu Kagara ya kwace musu ƙarfi da yaji ba, haka kuma bata ɗauki wani matakin ganin cewar ya amayo kadarorin mutanen nan da ya kwace ba. Sai kuma a jihar ta Neja aka fara yaɗa raɗaɗin cewar ai wannan sabuwar gwamnati tana shirin maido da shi akan aikinsa ko kuma wani aikin daban, domin ko an ce wai yana da wani na kusa da shi cikin sabuwar gwamnatin jam'iyyar APC a jihar Neja. Duk da cewa babu wanda ya gabatar da wata kwakkwarar shaidar haka, mutum ya yi ƙarfin da har ɗan majalisar dokokin jihar Neja mai wakiltar mazaɓar Boso Abdulmalik Madaki Boso ya gabatar da ƙuduri gaban majalisa kan gwamnatin jihar Neja ta biya waɗannan mutane kuɗaɗen ɗaruruwan shanu da tumakinsu da tsohon alkali Aminu Kagara ya kwace musu ta hanyoyin haramun. Sannan ya ce shi ma ya ji ana maganar maido da alkalin nan.
Sunana dai Honorable Abdulmalik Madaki Boso, ɗan majalisar jihar Niger wanda ke wakiltar yankin karamar hukumar Boso Local Government.
Ka bijiro da maganar mutanen ko kuma Fulanin alkali Malam Aminu Kagara da ya saida wa dabbobi a tun shekarar bara, to wani mataki kuke so ku dauka akai?
Yanda dai na faɗa a wancan karan lokaci, yanda na taho da maganan nan ofishin mu nan majalisa nan na jihar Niger game da mutanen Tungan Rogo, yanda dai ka sani mutanen nan suna yankin kamar hukumar da nake shugabanci, kuma ni kafin in zo majalisa zan ce na san da wanga maganan, saboda a lokacin nan ina jinta a radio, kuma ita mutanen ƙauyen ma da Neja campaign duk sun kawo wannan maganan sai mun ita, wanda ni na duba na gan cewa mutanen nan gaskiya zahiri an cuce su. Cutan da aka musu shi yasa ka gan abun ya biya dame ni, har da Allah ya bada nasara sai ka gan na yi kokari in bi haƙƙin mutanen nan a wurin gwamnati. Na farko damuwa na shi ne wannan alƙalin da ya cuce su, because cutan su yayi, tunda ni kafin in zo na tabbata ita da take shugaban alƙali yanzu lokacin ta sa annada committee ai bincike, kuma bincike ya nuna cewa alƙalin nan ya cuce wannan mutane, an same shi da laifi, kuma samun shi da laifin da aka yi shine dalilin da yasa aka kore shi aiki. To amma ni a wuri na koran shi aiki ba shine ya maganin abunda zaluncin da ya ma mutanen nan ba, saboda sakani ga Allah dukan mu ji tsoron Allah, mu kuma tuna cewa dukan mu kowa yau ya mutu zai koma ga Allah ne, ko ba gaskiya ba. In mutane din mutumin na ya cuce su aka ce yau an kore shi aiki, sannan wayannan mutanen an ya kwashi shanayen su sama da 150 da wani abu ya sayar, ya kwashi tumakai 150 da wani abu ya sayar da su, kuma wanda yace ya sayar da shanayen saboda su ko wayannan tumakin saboda su, saboda ya ba su ya biya su biya bai yi ba, bai biya su ba, saboda wayannan mutanen makwabcin juna ne kuma sun ce ba biya su ba. To ina yi da wannan kudin? Kuma a ce an kore shi aiki ba tilasta shi ya marma wayannan mutanen da dukiyarsu ba, wayannan mutanen saboda Allah Fulani ne, Fulani ne, ba su numa, daga nan wurin suke kiwo suna ciyar da ƴaƴansu, suna kai ƴaƴansu makaranta, su makaransu suna ci a wurin nan, an bar su yanzu babu ko ƙwayan shanu guda ɗaya, in suka shiga wani hali a yau don Allah ga annabi haƙƙi na wurin wa.
To yanzu kai majalisa menene ne za ku yi? To
to ka gan wannan motion da muka da nayi a lokacin House Assembly, mun roka gwamnati ne a duba wayannan mutane da idon rahama, a san taimakon da za a yi musu saboda su samu su dawo da dukiyarsu, wayannan shanayen saboda shine kadai abin da suke yi a rayuwarsu, saboda gwamnati ta samu ta taimaka musu a samu a biya su shanayen nan ko a taimaka musu da kuɗi wanda za su saki samu wayannan dubobin su gan sun tara dubu sun ci gaba da harkokin su yanda suke a da emi shine zai taimaka duk in ba haka ba wallahi halin da kici saboda ni na maje kauyen na samu wani labari cewa su an zo an ga musu sun samu labari cewa ana nan ana lobin gwamnati saboda wai wannan mucucin a daure shi bakin aiki to kuma gaskiya yanda suka nuna bacin ransu in wannan mutumin yau ba a biya wayan ga mutane haki ba aka ce an dawo da wannan mutumin nan kuma wai har bakin aiki kuma ba gwamnati bai tillasa mutumin nan aka hukunta shi ya biya wannan abun ba a ce an dawo da shi bakin aiki wallahi komai na iya faruwa Allah dai kiyaye kuma gaskiya babu wanda zai ce zai gan laifin wayan mutane ba ban ce kowa ya doke doka a hannun shi ba amma ni ina roƙon gwamnati ne a maimakon wayannan mutane wallahi gwamnati ta dauki mataki ta san yadda za a yi da wannan mutumin a hukunta shi ya fitar da haƙƙin mutane da kuma su mutanen nan gwamnati ta san yadda za ta taimake su
sunana Haruna Suleiman Utono ni dan uwa ne gare su kuma ni ke wakiltar su
tun dai lokacin da magana ta kai ga matsayin shi alƙali Aminu Kagara a gwamnati ta sallame shi daga bakin aiki bisa wani bincike da ta yi ko kuma bisa binciken da ta yi akan wannan al'amari kawai yanzu wani hali su mutanen nan suke game da rayuwarsu
to gaskiya lamarin rayuwa kan yana tabarbare gaba daya dan dama dabbobin nan shine arzikin su da shi suke tafiyar da rayuwarsu da shi suke gudanar da al'amuran su to tunda aka kwashe wannan dabbobin gaskiya sun cika cikin mawuyacin hali noma da suke yi ma ba su samu sun yi ba saboda shanayen da shi suke amfani suke samun taki har su gudanar da noma to babu shanun kuma babu kwanciyar hankali cin yau da na gobe har yanzu tallafi suke samu masu tallafin ma gaskiya sun fara gajiyar su don tun lokacin da al'amarin ya faru babu wani gudunmuwa da aka samu daga wata kungiya ko kuma gwamnati har yanzu dai shiru muke ji
yanzu kamar ita kungiyar makiyaya ta miyati Allah akwai wani abu da ta yi na kai dauki ko makamancin haka
gaskiya babu wani abun da ta yi na kai dauki iyaka dai tun wancan lokacin ma da abun ya faru sai dai mu zo mu same su to kuma tun lokacin da muke ta samun su dai kan al'amuran da muka ga dai babu wani abun da ni na tafin hanyoyi dai har muka kai ga Sanata David Umar daga nan shi kuma ya jagorance mu ya hada mu da shi dan majalisa wanda ke wakiltar Boso wanda shi ya gabatar da magana a gaban majalisa har aka kai ga cewa za a dauki matakin biyan mu hakokin mu
yanzu majalisa ta ce maka wani abu akan batun an kira ta a majalisa
shi dai dan majalisan ya kira ni kuma mun zauna mun yi magana da shi sannan yana yawan kira na ni ma ina kiran shi yana ba mu hakuri har ma yayi alƙawarin cewa zai je wajen ya ga halin da suke ciki amma har yanzu dai bai samu zuwa ba
to yanzu mene ne fatan ku game da wannan al'amari amma a ɗaya gefen mana ji an ce kaman mutanen nan naku suna hasala sosai lokaci lokaci gaskiya ne
wannan gaskiya ne dan ba wai iyawan mu bane ba dan Allah dai ya ce maka ba ko da wani lokaci sukan tashi da niyan cewa tunda dai abu shuru kusan shekara biyu kenan babu wani abin da aka yi su za su dauki mataki tunda gwamnati ta kasa to amma dai da dattijan wurin da kuma ni da ke wakiltar su muna zaunawa muna ba su shawarwari kan cewa tashin hankali ba shi da amfani su dai hakuri har mu ga abin da za a yi saboda ba komai ke kawo musu hakan ba iyaka saboda tsegumi da kuma wasu mutane da ke ce musu babu abin da za a yi tun daga alƙalin nan wasu ma na cewa an mai da shi aiki wasu kuma na cewa ai yana da daurin gindi ma cikin wannan sabon gwamnatin da aka samu to mu dai muna nan dai muna jira kuma muna ba su hakuri amma kafin abin ya lalace muna son gwamnati ta shigo domin a shawo kan al'amarin
to me an kore shi aiki me kuke so a yi a biya shanun ko ko menene gurin ku yanzu
eh gaskiya abu biyu muke son a yi na farko dai bayan an biya mu shanayen mu da aka kwashi muna son a hukunta shi domin ya zama darasi ga na baya
domin yau
idan aka ce a kyale shi a biya kawai wani ma zai iya yace ai Aminu Kagara ma yayi ya sha gwamnati ta biya amma mu muna son a biya mu baya ga biyan mu da za a yi a gurfanar da shi kotu a hukunta shi daidai da laifinsa
Masu sauraro idan Allah ya kai mu a mako mai zuwa muna tafi da kyakkyawan labari na irin matakan ƙarshe da hukumomin 'yan sanda na shiya ta ɗaya ƙarƙashin jagorancin mataimakin inspector general na 'yan sanda AIG Tambar Muhammad Yabo suka ɗauka kan 'yan sandan nan na garin Ɗankan Jiba da wani farar hula waɗanda suka ci zarafin wata mace da mai gidanta yanzu a madadin Mustapha Nasiru Batsari, Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar a huta lafiya.